Bye.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Harins dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 5 ga watan Nuwamba shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za a ji cewa a jamhuriyar Niger annaka sabon sarkin maraɗin Niger Ahmad Ali Zaki a yau Asabar kamar kowanne daren rana Asabar yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim da Almasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni to amma kafin nan ga Murtala Faruku Sanyinna da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cika kullu labaran duniyar. A karon farko ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa kasar sa ta samar da jiragen yaki maras matuka ga Russia inda ya dage kan cewa an tura jiragen ne kafin yakin na Moscow da Ukraine. Kalaman na ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullah a yau Asabar sun zo ne bayan sakonni masu rikitarwa da ke fitowa daga Iran tsawon wata daya dangane da tura makaman a yayin da Russia ta tura jirage maras matuka suna wargaza cibiyoyin makamashi na Ukraine da kuma fararen hula. A can baya jami'an kasar Iran sun musanta taimakawa Russia a yakin da take yi da Ukraine. Duk da haka kuma runduna ta musamman ta juyin juya hali ta Iran ta fito fili tana bugun gaban samar da jiragen yaki maras matuka ga wasu manyan kasashe a duniya. Amir Abdullah ya shaida wa manema labarai cewa mun ba da adadi kalilan na jiragen sama maras matuka ga Russia tun watanni kafin soma yaki da Ukraine. Ya ce Iran sai take kaimun wajen tabbatar da kawo karshen yakin. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a wani sabon rahoton tsaro na sirri a yau Asabar cewa sababbin dakarun da Russia ta ɗauka suna da ƙarancin horo ko kuma ba su da horon baki ɗaya. Rahoton ya ce watakila Russia tana fama da ƙalubale wajen samar da horon soji ga ɗimbin sababbin dakarun da ta ɗauka da kuma sojojin da take ɗauka a duk shekara. Tuni da rundunar sojin Russia ta shagaltu wajen horar da dakaru kusan 300 da ake buƙata na sashen waɗanda za a ɗauka kamar yadda aka ba da sanarwa a watan Satumba. Ma'aikatar ta ce za a gwama waɗannan da ƙarin wasu dakarun da ake ɗauka shekara-shekara wanda za a soma a cikin wannan watan na Nuwamba ga sababbin ɗauka kusan 120. Russia ta mai da hankali ga horar da dakarun a Belarus inji ma'aikatar saboda ƙarancin jami'an horarwa da harsasai da kuma kayan aiki a Russia. Rahoton tsaron ya ci gaba da bayyana cewa girke dakarun da ba su da isasshen horo a fagen daga yakan haifar da ƙarancin damar samun nasara a yaƙi. A yau Asabar Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai hudu masu cin gajeren zango a yayin da Amurka da Koriya ta Kudu suke ci gaba da atisayen soji da aka fara da ƙarin kwana ɗaya domin mai da martani kan harba makaman da Pyongyang ta yi a farkon makon nan. Ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta ce makaman sun yi tafiyar kimanin kilomita 130 a sararin samaniya kana kuma suka kai nisan zangon kimanin kilomita 20 akan tekun yammaci. Koriya ta Arewa ta harba adadin makamai 30 tun daga ranar Laraba ciki har da waɗanda suka haifar da gargaɗin hari ta sama da umarnin neman mafaka na gaggawa a Koriya ta Kudu da Japan. Haka ma harba makaman ya hada da wani gwaji da aka yi a ranar Alhamis na wani makami mai linzami da ke ratsa nahiyoyi wanda aka bada rahoton cewa bai sami nasarar tashi ba. Koriya ta Kudu ta tada jiragen yaki a jiya Juma'a bayan da ta gano jiragen yakin soji na Koriya ta Arewa kusa da kan iyaka a yayin da tanki yake ci gaba da farada a yankin na Koriya. Atisayen sojin na Amurka da Koriya ta Kudu na yau Asabar ya hada da wasu jiragen yakin Amurka biyu samfurin kirar B1B. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An harbe wani shugaban addinin Hindu mai tsatsauran ra'ayi har lahira a bainar jama'a a jiya Juma'a a yayin da yake kalubalantar zargin aibanta ababen bautar su kamar yadda 'yan sanda suka bayyana. Sudhir Suri mai shekaru 58 a duniya shugaban mabiya aƙidar masu tsatsauran ra'ayi ta Hindu Shiv Sena an kashe shi ne a arewacin birnin Amritsar inda nan ne gurin ibada mafi girma na mabiya addinin Sikh. Babban jami'in 'yan sanda Arun Pal Singh ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa maharin ya isa wajen ne nan take kuma ya harbe shi a bainar jama'a ya kara da cewa an yi wa suri harbi da dama. Ya ce an kama maharin a nan wurin da lamarin ya auku, an kuma same shi dauke da makami mai lafisi. A cewar rahotannin kafafen yaɗa labaran kasar, suri wanda ke samun kariyar yan sanda ya tunzura fushin mabiya addinin Sikh da dama wanda ke zargin sa da yin kalaman batanci ga addinin su da kuma al'ummar su. Rahotannin sun ce an harbe shi ne a lokacin da yake nuna kalubale kan ikirarin cewa an gano wasu ababen bautar Hindu da aka wulakanta a wani wajen zuba shara a cikin birnin. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga zababben shugaban kasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva da ya mai da hankali wajen tabbatar da daukar kwararan matakai na cika alƙawuran da ya yi kan muhalli. A yayin da wakilan gwamnatocin kasashe suka tattaru domin babban taron sauyin yanayi na COP27 a kasar Masar. Taron na COP27 shine karo na 27 na taron Majalisar Dinkin Duniya kan sauyin yanayi da ake gudanarwa a cikin wannan watan. Ana sa ran da Silva da aka fi sani da Lula da kuma shugaban kasar Brazil mai ci yanzu Jair Bolsonaro duk za su halarci taron. Daraktan hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a Brazil Maria Laura ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa a yayin da za a soma taron COP27 mako ɗaya bayan zaben sa, kamata yayi Lula ya bayyana yadda yayi kudirin tabbatar da bin dokokin duniya da kuma kare dazuka da masu kula da su da zaren ya karbi mulki. A cewar hukumar, a shekara ta 2003 sa'ad da Silva ya hau kujerar mulki karon farko ya gaji matsalar lalata dazuka mafi girma a duniya. Amma kuma lamarin ya ragu da kashi 67 cikin 100 ya zuwa ƙarshen wa'adin mulkin sa na biyu a shekara ta 2010. To sai dai kuma hukumar ta ce matsalar sare gandun daji ta karu da kashi 73 cikin 100 a ƙarƙashin mulkin Bolsonaro a shekara ta 2021.
Barka da faruwar sanin da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A nada sabon sarkin maradin Niger Ahmad Ali Zaki wanda ya dare karagar da mahaifinsa Sultan Maremawa Alhaji Ali Zaki ya yi shekaru 16 a kai, girman masarautar da dimbin tarihin ta ya sa aka samu fitowar ƴan takara masu yawa, abin da ya jawo jinkirin zaben da har ƴan gari suka kosa. Daga maradi ga rahoton da wakilin mu Mansur Sani ya aiko mana.
Et Antonin Conte da kutumu da su sanar da katsina maradi Monsieur Ahmed Ali Elivertin Sultan da katsina.
Muryar gwamnan jihar Maradi kenan mai girma Shaibu Abubakar da ya karanta sanarwar sabon sarkin sultanar katsinar Maradi Ahmed Ali Zaki a matsayin sarki na 24. Yan uwa da amina arziki sun yi murna da jin dadin haka. Isu Habu Magaji malamin tarihi a ma'aikatar Irsha ya bayyana wa VOA Hausa tsarin masarautar ta gatsinar Maradi.
Da dadan sarauta ce da rudu ake ce kasa ta shiga ta gaba in sarki Allah ya mai cikawa masu zaben sabon sarki mutum hudu ne, akwai Gladiman Katsina, Tauran Katsina, ƴan daka Durbi, amma liman yana daka su yayin suke zaben sarki suna dibawa cikin ƴan sarki wanda suka gada wanda suka sa goran takarar su. Daga ɗan cikin ɗan sarkin nan akwai mai martaba da nasara, akwai mai jaruntaka, akwai wanda za a wada da ƙasarsu, akwai wanda za a yi yanda al'umma za ta samu shari'a ingantatta. Cikin masu wannan darajoji ne ake samu a naɗa sabon sarki. In muka ɗauka cikin salsalar sarakin Katsina tun daga daular da ɗan ƙasawa ya gawa a 1807 wanga sarki shine na 24 a daular Katsina.
Yan takara 58 ne sunayensu suka fito a matsayin ƴan sarki. Ahmad Ali Zaki ne ya gaji mahaifinsa Maremawa Sultan Alhaji Ali Zaki da ya shekara 16 kan garagar mulkin Katsinar ta Maradi. Ko menene ra'ayoyin wasu daga cikin jama'ar Maradi game da zaben sabon sarkin?
Sunana Alhaji Rabe Mamman Gashi. Rana ce ta horin ciki, abokin mu dan uwan mu shine aka nada sabon sarki, to shi zabi ne na Allah. Duk muna yaran mu Ahmed mutum ne mai kima, mutum ne mai tattab, yana kaunar jama'a kuma yana sauraron jama'a.
Ni ne ake ce ma a jami'ar Maradi alhamdulillah Ahmed Allah ya zabe shi shine sarkin Maradi. Ina kira gare shi don Allah, don Allah da darajar manzon Allah, shi dauki kowa shi daya sai ya bambanta wani cikin kashi uku na sarki Buju na cikin jihar Maradi. dan Allah muna roƙon ku koda guda ido saboda samun kamashi sai dai irin su matasa wata killa kuma ina kira ga wa'an suka yi takara ba samu ba abin da Allah yake ayi haka za a yi shi ba mai isa da fashi sai a kuri shi da zuciya guda domin alheri ne gare mu
sunana Shamsuddin Rabe Lankon muna fatan alheri da wannan sabon sarki da Allah ya kawo mu garin mu na Maraki ina mashi fatan alheri kuma ina fatan Allah ya taya shi ruku uban shi ya gada kuma shi ya gada Allah ya kare shi da dukkanin sharrin masu shi da kare shi daga sharrin makiya
sabon sarkin dai na Maraki mai martaba Ahmed Ali Zaki yana da shekaru 53 da mata guda da ƴaƴaye guda hudu har lokacin da nake hada wannan rahoto biya marade ko kuma ɗan sarkin 57 da suka yi jawarcin wannan kujera ta mulkin Maraki ba su ce uffan ba ta ciki daina ciki Mansur Sani muryar Amerika daga Maraki jamhuriyar Niger
a gaida Mansur Sani yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku Assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bamu ansar wannan tambayar kungiyoyin ba da agaji masu zaman kansu a ina suke samun kudin da suke gudanar da ayyukan su gwamnati ce ke basu ko kamfanoni ke basu ko kuma dai a aljihun su suke ayyukan su masu tambaya kawo mai ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga da kuma Comrade Adamu Abubakar Bajoga to idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar jin ansar na tare da mu ga wakilinmu a Ghana Idris Abdullah Bako da ansoshin da ya samo daga shugaban kungiyar ci gaban musulunci da hidimar al'umma wato Islamic Council for Development and Humanitarian Services ICODES a takaice dake Accra Ghana Sheikh Mustafa Ibrahim da kuma shugaban kungiyar Light Foundation Ghana Alhaji Ali Abubakar na fari da farko dai ga Sheikh Mustafa Ibrahim
gaskiya wannan tambaya mai muhimmanci kwarai yawanci wato aikin da muke yi muna da mother organization Islamic Council for Development and Humanitarian Services
wato kungiyar ci gaban musulunci da hidimar al'umma kenan na Ghana
kowace kungiya da yake dai an san ka cikin wani aiki da kake yi to a kowace kungiya ko wani gari ka kamar kuma shi ma irin aikin ka na shi yake yi to in ya kuma aiki ka na ya dace da shi wannan ma shi din ne ina rasa wa da yake suna garin ka in kai ka abin ya ku gari misali kamar banda sakan gamura da partners mu daga Imarat kamar Dubai da Khairiya kamar Qatar Charity kuma suna kamar Baitul Zakat da sauransu to su kungiyoyin ga wato ba su ba kuɗi da ku ya ta abin da ke ciki ne in wani na so gina masallaci misali shi ya je wurin su ce ina son gina masallaci da girma kan za a Ghana to a lokacin nan shi su wannan kungiyoyin nan in kure partners a nan Ghana shi su aiko maka ai su ba suke yi mutane ke individual don kowane na so yayi aiki a riri ga wanda so yayi masallaci mai girma kaza nawa zai kawo wani kuma su ga kuɗi kaza ana son masallaci mai girma kaza ku ya ku yi to shi ku gina masallaci a yanda aka dace domin ko mai da su baka ko ku da su baka ana gami abin da zaka yi da kuɗi kuma kan hanya kai mai ganin barci a wani kuma a rijiya ka sai gina rijiya sai aka wani so ga rijiya kaza bohol ne in ga da rijiya ne kuma duka sai abin ga to shi ai musu da yawanci aikin da muke haka muke yi in barayu ne kuma kaga wannan nan ina dubar barayu goma wai 20 wani hadari ma to shi aka kuɗi shi ku kuna duba barayun kuna ba su duk abin da ka bayar da ga ka musu kan musu kun ba ni kuɗi kaza kuɗin nan na 5% idan ne idara da administration sannan shi ka aikin wani kuma ya kai kuma aikin da su a gina gidan talakawa ko misali yanzu ko kuma su a gina kanti a ba wani ko kuwa a sima shi a ba wani yawanci ne kungiyoyin sun saka muke aiki amma hukuma dai bai taimaka mu da ba su yi can su kuma mutane ke kawo musu a nan ma akwai masakuri mutane a cikin ganinwa sai mu da kanmu kuma akwai mu abin da mu ma muke yi misali ka ga wani wata marayu an kawo su ba mu samu su masu ban su ba da shi mu na taimakon su kudin mu kudajen mu da kuma sau na mai dandali muna taimako karan karan kan har su samu zaɓen ga in dai kana aiki da kyau kuma cikin sauki ba da tsada da mutane ba su tsada mu tsada in ga mutane da sauki ka kuma aiki da kyau ka kowane lokaci suna ce mana cikin masallaci biyar su rijiya kaza a makaranta kaza kisa ba mu ke da kuɗin mu ba mutane can ke yi kowane kuɗi za baka akwai abin da za ka yi da shi kowace baka baka buka ta account shi a tun kuma ga kuɗi wani masallaci ne to baka dauko wani ka sa wani wuri wuri jari jari kuma masallaci masallaci ne kuɗin makaranta makaranta ne kuɗi da tara da tarkawa ne su kuma kamin su ba kuɗi kuma su yi lissafi da su da tunjiri da komai san kuɗin ga kuma kaza kaza ya yi kuma yanda aka ba kuma dole kai haka nan sai sa yanda ake aiki kenan mun ga mu ne mu yi mutakin da kyau mu musu account su aika mu
shi ma Alhaji Ali Abubakar na fari ya ce
sunana Ali Abubakar na fari anini chairman ko kuwa CEO daga Light Foundation kungiya ne da ke tallafa ma al'umma ba tare da wani amfani ko riba suke ci ba suna su fanda za a yi a tallafa ma al'umma rayuwa ta yi kyau muna sa hankali da hankali kan abubuwa guda biyar ko kuwa shida na farko batu ilimi na biyu game da zaman lafiya kamar interfaith haka garin gagana muna zama tare da waɗanda ba su zama musulmai a kan da za a yi a karfafa zaman lafiya sannan kuma game da skill development kan da za a yi a samu aikin hannu tallafin mata da maza duka a nemi abin yi na skill haka wannan duka muna ciki sannan kuma batun peace muna kokari kan da za a yi kwance-kwance hankali don al'umman da ake zama ba da tare da kwance hankali ba rayuwan duk abin da aka saranta a yi ta cin gaban rayuwa ba zai yiwuwa ba saboda ba kwance hankali muna kokari game da ruwa bi mana kan da za a yi infrastructure muna gina schools muna gina mechanic boards muna gina normal water works rijiya mun duka muna yi da makarantu muna gine-gine duka muna yi sannan kuma an yi kai lokacin azumi ko kuwa babban sallah ko karamin sallah muna tallafa ma al'umma alhamdulillah ina gani Life Foundation mun kafa shi ya 2000 yanzu haka yana da shekara 22 muke fama mun rijistar shi da muna dai aiki kan son taimakawa muka hada kai muna shiga kauyuka muna tallafa ma bayin Allah aikin da ana ke aikin NGO da ba riba ciki mutum na farko yana neman dedication da commitment kan da zaka yi kai saboda Allah kuma ba zaka yi kai aikin na yasaya inda ka maka wuya kaga aikin da kanshi ba zai tsaya ba amma tunda dai kana yin kana kan hanya kaga bayin Allah suna fitowa shi yasa taimako mu yana kan fito kan daga UNICEF taimako yana kan fito daga Stagana taimako yana kan fito daga UNDP sannan kuma ta bangaren ruwa da makamanin haka akwai wasu kungiyoyin da suke UK sunan shi Salam Charity muna kan partner da su so taimake mu da arziki sai muna yi to amma Life Foundation kuma da yance kaman 50 ko kuwa 40 kashi 100 taimako yana fito ga CEO Life Foundation daga aljifu na nan don na da company sunan company na Nafari Company Limited company na farko muna construction amma yanzu muka shiga kaman 2008 mun shiga mining muna yin mining sannan na da export license da muke export zinariya sai sa ni da kai na businessman kuma na zama imam so dewa saboda ina da passion da wannan aiki so dewa wasu programs ni da kaina da aljifu na muke duka muna tallafa ma aikin Light Foundation kamin irin UNICEF da irin wannan developmental agencies na kamar su Stagana kamin su baka aiki ka gaya musu ga abin da zan yi a cikin anguwa kaza ga lokaci ga wurin da zan district kaza ga abin da nake so yi sai su ce ka kawo proposal sai su duba cikin proposal na ba ce kaman ka je ka yi aikin alkhairi ka je ka kwana nuwa ba akwai ma'aikata waɗanda za su bar iyalinsu da komai suna taimaka ma aikin ya fi a biya su shi sa duka an yi lissafi a yi
wannan shi yasa ana cire wajen shi yasa Alliance Foundation muna kira maximum of 15% minimum of 10% wani bi suna kawo ana kan kawo muna project shi a ce muna kaman mai project din na shi yana so 7% ko 5% administrative cost sauran aikudin duka je aiki muna kan karba wannan duka akwai taimakon da yake fitowa a wurin mu aljifin mu sannan kuma akwai project din da wani zai zo ce wai ce kaman talk wai call for proposal kowa ya gwada ni ina da kudi kaza ka gwada nuna ka da zaka yi ce su a zabe naka sannan ciki yafi kai tsare sannan kuma bayan kudin na kakar yafi kai lissafi duk abin da kace yafi kai karkar receipt sannan kuma in ka zo kamar UNICEF haka inda nake magana ga ranar talata za su zo office din da ana ce spot check sun ba mu aiki muka yi batun yellow fever da lead poisoning da covid 19 mun yi shi shekarar da ya wuce amma yanzu za su zo su bincike su ga kudin da suka ba mu yaya muka kashe muna mu da su mun fi shekara goma muna yin wannan kuma dole ne aka baka amana ka in ka kace kudin na ka nuna su gani dagantan da muke yi ka fayar da aikin kenan alhamdulillah ina gani kaman lafiya mu da Zungu Development Fund muka yi amma partnership don lafiya mu da su muka yi hadin kai kan da zamu yi mu promote girl child education ci gaban iya ilimi ya yaran mata to muka ga wannan sai muka zo mu da su mun raba mun biya 30% daga Life Foundation daga sunan na fari company da nake fadi mun kawo 30% sai Zongo Developers ka kawo 70% muka sai sanitary pad muka sai textbook da sauransu muka je a Shama muka raba makarantu makarantar da suka ci amfanin wannan intervention Nuru Mustafiya sai sa kanna na ga maka wanda yake jagoran aikin in bai da passion da wannan aikin ba zai ci gaba ba kuma mu da kanmu da aljifin mu muna tallafa shi yasa anan muna kira wadanda Allah ya ba su iko wai ma naka sadakatun min mali sadakan da zaka cire ka tallafa ma dan uwanka da wadanda ba su da shi wallahi bai taba ya rage dukiyar mutum ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Sheikh Mustafa Ibrahim da Alhaji Ali Abubakar na fari duk daga Ghana da wakilin mu a birnin Accra Idris Abdullahi Bako da producer mu Salamun Abu da engineer mu ni Ibrahim ka almasi garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
ga mutum la faru kusanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba
wasanni a takaice
kullum kafar Najeriya ta NFF ta musan tare da radin cewa tana takun saka da mai horar da yan wasan kasar nasu ba Eagles Jose Pizarro a yan kwanan nan ne dai ake ta samun rahotanni a kafafen yaɗa labarai da ke bayyana takaddamar inda wasu ke bayyana cewa kocin dan kasar Portugal da ya soma aiki tun a watan Mayu har yanzu bai sami karbar albashi ko sau ɗaya ba rahotannin sun kara da cewa wannan yanayi ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin kocin da hukumar ta NFF to sai dai babban sakataren hukumar ta NFF Muhammad Sanusi ya bayyana rahotannin a zaman maras tushe balle makama a cikin wata sanarwa da ya fitar Sanusi ya ce ba wata takaddama ko rashin jituwa tsakanin kocin da hukumar haka kuma kocin bai taba yi wa kowa korafin rashin biyan albashi ba hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta bukaci dukkan kasashen da za su fafata gasar cin kofin duniya ta bana da za a yi a Qatar da su mai da hankali kan wasan kwallon kafa a maimakon wasu al'amura da suka danganci rikitar siyasa hukumar ta aike wa kasashen takardar bukatar ne biyo bayan wasu batutuwa da suka shafi siyasar duniya da suka taso a yan kwanan nan bayan da aka zargi Qatar da ke karbar bakuncin gasar dangane da matsayinta kan dangantakar jinsi daya da wasu zarge-zarge da suka shafi yancin bil'adama da musgunawa baki hakan ya sa aka shirya jerin abubuwan da ke nuna zanga-zangar lumana a lokacin gasar wacce za a soma a ranar 20 ga wannan watan na Nuwamba an shirya captain din kasar Ingila tare da captain din wasu kasashe tara duk za su daura kyallen hannu da ke nuna kauna da haɗin kai yayin da 'yan kasar Denmark za su saka yagaggen riguna domin nuna kalubale akan kasar ta kattar duk da yake yagewar ba za ta bayyana sosai ba domin bayyana bacin rai akan gasar da ta yi sanadiyar rasa dubban rayuka to sai dai hukumar ta FIFA ta yi gargadin cewa bai kamata ana jefa shanin kwallon kafa a cikin rikitar siyasar duniya ba haka kuma ba wuri ne na bayyana wata takaddama ko rikitattun al'amura ba a yayin da ya rage saura kwanaki kalilan a soma fafa ta gasar kwallon kafar tacin kofin duniya kasashe na ci gaba da fuskantar matsalar rashin wasu zaratan ƴan wasa sakamakon samun rauni na baya-bayan nan shine Song Hyun-min dan kasar Koriya ta Kudu wanda aka yi wa aikin tiyata kwanan nan sakamakon rauni da ya samu a fuskar sa dan wasan da ke taka leda a kungiyar Tottenham ta Ingila ya sami raunin ne a yayin wasan gasar zakarun Turai da kungiyar sa ta nasarar dokin Marseille a wannan makon inda rahotanni suka ce ya sami matsalar karewar kasusuwa a kogon idon sa to sai dai duk yake kungiyar da kuma kasar ta Koriya ta Kudu duk sun bada sanarwar cewa an sami nasarar yi masa tiyatar to amma kuma akwai shakku sosai kan yiwuwar samun damar shiga gasar ta cin kofin duniya ga dan wasan kasar Ingila ma na kan ganiyar rasa dan wasan ta Ben Chilwell da ke taka leda a kungiyar Chelsea wanda shi ma ya sami rauni a wasan da tsaron Turai da Chelsea din ta doki Dinamo Zagreb a ranar Laraba Turai da Chelsea din ta fitar da sanarwa da ke cewa dan wasan mai shekaru 25 bai sami damar fafata gasar ta duniya ba
to kafin mu kai ga shirinmu na karshe ga wannan sako
sauran VOA arai ba shakka duk inda ka jan ambacin zaure to magana ce ta dattaku
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu
a zaure dattawa ke maganar gyara
su ƴan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
korafi daga bakin masu korafi
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu
mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaba ba kuma wanda yake hana mu
shawara daga bakin masu shawara
waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi
sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta
sannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
to hafiz a takaice ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a wani sabon rahoton tsaro na sirri a yau Asabar cewa sababbin dakarun da Rasha ta dauka suna da karancin horo ko kuma ba su da horon baki daya rahoton ya ce watakila Rasha tana fama da kalubale wajen samar da horon soji ga dimbin sababbin dakarun da ta dauka da kuma sojojin da take dauka a duk shekara a karon farko ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa kasar sa ta samar da jiragen yaki maras matuka ga Rasha inda ya dage kan cewa an tura jiragen ne kafin yakin na Moscow da Ukraine kalaman na ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullah a yau Asabar sun zo ne bayan sakonni masu rikitarwa da ke fitowa daga Iran tsawon wata daya dangane da tura makaman a yayin da Rasha ta tura jirage maras matuka suna wargaza cibiyoyin makamashi na Ukraine da kuma fararen hula a yau Asabar Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai hudu masu cin gajeren zango a yayin da Amurka da Koriya ta Kudu suke ci gaba da atisayen soji da aka fara da karin kwana daya domin mai da martani kan harba makaman da Pyongyang ta yi a farkon makon nan ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta ce makaman sun yi tafiyar kimanin kilomita 130 a sararin samaniya kana kuma suka kai nisan zangon kimanin kilomita 20 akan tekun yammaci an harbe wani shugaban addinin Hindu mai tsatsauran ra'ayi har lahira a bainar jama'a a jiya Juma'a a yayin da yake kalubalantar zargin aibanta ababen bautar su kamar yadda ƴan sanda suka bayyana Sudhir Suri mai shekaru 58 a duniya shugaban mabiya aƙidar masu tsatsauran ra'ayi ta Hindu Shiv Sena an kashe shi ne a arewacin birnin Amritsar inda nan ne gurin ibada mafi girma na mabiya addinin Sikh hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga zababben shugaban kasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva da ya maida hankali wajen tabbatar da daukar kwararan matakai na cika alƙawuran da ya yi kan muhalli a yayin da wakilan gwamnatocin kasashe suka tattaru domin babban taron sauyin yanayi na COP27 a kasar Masar.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin, Salaman Abu wanda ya daidaita mana sauki da bada umarni, da kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.